Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki, muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Masu sauraron assalamu alaikum, ga labarin mai karanto su Ladan Ibrahim Aiwa. Shugaban Amurka Barack Obama shi da sakataren Majalisar Dinkin Duniya da sauran manyan jami'an gwamnati sun jagoranci addu'o'i jiya Asabar ga marigayi Muhammad Ali. Muhammad Ali fitaccen dan wasan dambe mai rajin kare haƙƙin bil'adama kana mai taimakawa al'umma kafin rasuwar sa, yayi fama da cutar da ke nasaba da numfashi. Ya dai rasu ne a ranar Juma'a, yana dan shekaru 74 da haihuwa. A cikin jawabin shugaba Obama, ya kwatanta Muhammad Ali ne a wani jangwarzo kamar Nelson Mandela da Martin Luther King Jr. waɗanda suka taka rawar gani a duniya, kuma duniyar ta shaida hakan. Haka kuma a cikin shafin shugaba Obama na Twitter, ya lika hoton sa da na Muhammad Ali yana gefen sa, kana suna daga saman hoton Sony listing wanda Muhammad Ali ya buge a damben ajin masu nauyi a shekarar 1965. Da ƙasa kuma aka rubuta Allah ya ji kanka. Shi ma sakataren Majalisar Dinkin Duniya cikin jawabin da ke dauke da sa hannunsa ya bayyana yadda duniya ta amfana da ayyukan da gudunmuwar wannan dan taliki, musamman a fannin taimakawa masu karamin karfi da kuma samar da zaman lafiya. Shi ma tsohon shugaban ƙasar Amurka Bill Clinton, wanda ya bayo Muhammad Ali kyautan yabo na dan ƙasa na gari a shekarar 2001, ya yi kenan sakon ta'aziyya ta shafinsa na Twitter, inda yake cewa, sai wata rana abokina, ka nuna bajinta lokacin rayuwarka a fannoni daban-daban. Ya ce daga ranar da Ali ya samu kambun gasar Olympic na wasan dambe a shekarar 1960, masu sha'awun wannan wasa sun san cewa an buɗe wani sabon babin wannan wasan mai cike da jarunta. Shi ma ɗan takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump a nasa shafin na Twitter ya bayyana Muhammad Ali ne a matsayin mashahurin fitaccen ɗan wasan damben da ba za a manta da shi ba. Ya ce ba shakka za a ci gaba da kewar wannan dan taliki. Mahukuntan ƙasar Niger sun ce ‘yan Boko Haram sun kai hari a inda jami’an tsaro suke a ranar Juma’a, kuma suka kashe sojoji har 32, kana suka jima kusan 70 rauni. Wannan lamarin dai ya faru ne a kudancin bakin iyakar Niger, Najeriya da Chadi. Ma’aikatan tsaron jamhuriyar Niger ɗin ta ce maharan na Boko Haram sun samu nasarar ƙona gidaje da shaguna a kusa da garin Boso, kafin su arce da makaman da suka kwace da safiyar jiya Asabar daga hannun sojoji. Jim kaɗan da aikata wannan ta Asad ne, sai ƙungiyar Boko Haram ta bayyana cewa ita ce ta aikata wannan aika-aikan. Ita dai wannan ƙungiya a shekarar ta gabata ne ta bayyana mubayyanta ga ƙungiyar IS masu tsananin kishin addini. Sai dai sojojin Nijar sun ce tuni suka kai wa wannan ƙungiyar hari, kuma tuni suka kashe 19 daga cikinsu. Yankin Lake Chad dai ya rade da zamowa wurin da wannan kungiya ta Boko Haram ke aunawa, kuma ta yi nasarar kashe mutanen da yawan su kai 20,000, kan ta raba kalla miliyan 3 da matsuguninsu tun daga lokacin da ta fara kai harare a cikin shekarar 2009. Kungiyar dai ta ce manufarta shine samar da daular Islama daga cikin arewacin Najeriya. Hukumar lafiya ta duniya ta ce tana nazari akan hadarin da ke tattare da abin da ka iya faruwa muddin aka ci gaba da aiwatar da wasan Olympic da za a Rio na kasar Brazil, duk da damuwar da ake da ita na abin da cutar Zika ka iya haifarwa ga 'yan wasa da ma 'yan kallo. Babban daraktan hukumar Dr. Margaret Chan ta ce yanzu haka dai ta umarci kwamitin tantance wannan cutar ta Zika da hukumar ta duba hadarin da ke tattare da abin da ka iya faruwa ga dimbin mutanen da za su halarci wannan gasar da ake fata a yi a cikin watan Agusta, inda ake sa ran cewa mutane akalla wato 'yan wasa na guje-guje da tsalle-tsalle 10,000 ne za su halarci wannan gasar daga kasashe 200, kana 'yan kallo za su kai kusan 500. Can ta ce ta buƙaci ƙwararru na hukuma ta kiwon lafiya ta duniya da su dubi wannan al'amari da irin basira a bisa kiran da sanatan nan ta Amurka Santa Jean Shaheen ta yi na bayan hadarin da ke tattare da gudanar da wannan wasa a Rio de Janeiro. Yanzu haka dai kwararru a fannin kiwon lafiya daban-daban musamman akan irin ciwarwatan da aka iya kwasa daga mutum zuwa mutum da cutar da sauro ke haddasawa za su gana nan ba da jimawa ba domin ba da shawarar abin da ya dace a yi. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya isa Mongolia a ziyararsa ta farko a ƙasar duk da irin yanayin da ake ciki. Ba mamaki masu masaukin nasa su ba shi kyautar doki ko raƙumi a matsayin babban kyautar karamawa. Shi dai mataimakin shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya zaɓi doki ne lokacin da ya kai ziyarar a wannan ƙasar shi da jikarsa a shekarar 2011. Daga cikin bukukuwan da 'yan ƙasar za su yi wa baƙon nasu sun haɗa da sukuwa wanda suke kira na dam da kuma wasan kokuwa. Wannan ƙasar da ya wada fitta ce a matsayin ƙasar sanannen sarkin nan Genghis Khan wanda ta yi fice wajen tafiyar da irin mulki na daban wanda kuma take makwabtaka da ƙasashen Rasha da China. Amurka dai ta kulla huldan jakadanci da ƙasar tun a shekarar 1987 kuma tun daga wannan lokacin Amurka ke mara mata baya wajen harkokin siyasarta da tattalin arziki kan a waje ɗaya kuma tana da kyakkyawan dangantaka da manya-manyan makwabtanta wato China da Rasha. Wannan lamari akwai ruɗuci a cikinsa kamar yadda wani babban jami'in ma'aikatan harkokin wajen Amurka yake cewa. Ɗaya daga cikin abubuwan da Kerry zai yi a lokacin ziyarar tasa a ƙasar shi ne ƙaddamar da shirin ciyar da ayyukan ƙasa gaba wato USAID sai kuma ƙarawa 'yan ƙasan ƙwarin gwiwa a harkar demokuraɗiyya tare da samar da mulki na gari.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa.
Sunana Nana Kadija magarantar da nake Global Kids Academy.
To da yake yau ranan yara ne na duniya ya kuka ji yau da ita matar gwamnati ta hada muku buki kala-kala ya kuka ji?
Gaskiya mun ji dadi.
Muryar yara a ranar da ake bikin su ranar 27 ga watan 5 kowace shekara da aka yi a birnin Sokoto. Masu haro assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. A bikin ranar yara ta duniya a bana an shirya muƙabala tsakanin ɗaliban makarantun sakandare guda biyu kan 'yancin yara da batun tsaro da kuma aure da wuri da aka yi a jihar Sokoto. Wakilin sashen Hausa Maryam Atu Muhammad ta halarci bukukuwan ƙarƙashin jagorancin uwar gidan gwamnan jihar kamar da za ku yi cikin wannan rahoto.
Wanda an ka fafata tsakanin makarantar secondary ta Arkilla da ke Sokoto da secondary 'yan mata tanana da ke Sokoto. Mai taken kare haƙƙin yara a lokacin tashe-tashen hankula, rashin tsaro da kuma yin aure da wuri. Wanda makarantar secondary ta Arkilla suke goyon bayan zancen yayin da makarantar secondary tanana ba sa goyon bayan zancen. Ƙarshen fafatawar je makarantar secondary ta Arkilla ta doke ta nana da maki 80 ita kuma nana na da maki 71. Bayan kammala fafatawar da anka yi tare da bayyana sakamako na sadu da yara da suka bayyana irin yadda suke ji game da wannan rana.
Sunana Manar Aliyu Barmo daga makaranta Smen School Primary and Secondary School.
Ya kuke ji yau?
Na ji daɗin wanga abu gaskiya.
Me yasa ka ji daɗi?
Saboda na ga yadda yara ka wasa.
Wasa kawai?
Sai yadda aka abu ba. Yadda aka da wasu shirye-shirye akan ga.
Kamar su me suka baka sha'awa cikin shirye-shiryen?
Kamar karatun Qur'ani da an ka yi tare da rawar da an ka yi da sauransu.
To da kike kaga abin ga me kake so ka zama idan zaran ka yi girma in ka kare primary school din sai secondary school ko? To in ka ko in ka je secondary school ka kare makarantar secondary school me kake so ka zama?
Na so in zama doctor.
doctor ka iya science
Allah ba
to zaka sa himma kenan kai karanta science
insha Allah
suna na Nana Khadija makaranta da nake Global Kids Academy
to da yake yau ranan yara ne na duniya ya kuka ji yau da ita matar gwamnati ta hada muku buki kala kala ya kuka ji
gaskiya mun ji dadi
me yasa kika ji dadi
san ran yara ne shi yasa na ji dadi
daga nan sai na sadu da matar gwamnan jihar Sokoto Hajiya Maryam Mairo Aminu Tambol inda ta bayyana irin tanade-tanaden da gwamnati ke yi na bunƙasa ilimin musamman ilimin ya mata ga irin zanta da muka yi da ita
ranki dade menene kudurinku na bunƙasa harkan ilimi a jihar Sokoto
insha Allah da dan Allah akwai programs da dama da bangarori daban-daban da ake dubawa da za a tallafa sector din education child rights and empowerment awareness vulnerability humanity for now a capacity ina na matar mai gidana ina da foundation da muka bude legacy foundation from Maya Mera Amin was Vitambo initiative she foundation din nan tana da kokarinya duba bangarorin irin waɗannan matsalolin da ya shafi yara da ya shafi ilimi da ya shafi duk abubuwan da muke ta kokata muke ta yi so one of the reasons yasa muka ce yau din nan za mu children's day debate kenan the quiz mu ji ra'ayin yara banda ra'ayin iyaye tunda su ma mai ilimta ne kuma yanda suka fahimta sai mu ga fahimtar su da tamu a ganin za a kokarta
ranki da ilimin primary da secondary sun samu abin koma baya saboda rashin wato karamcin malamai da kuma irin ayyukan da za a gudanarwa a azuzuwa to me wannan gwamnati take shiryawa domin a bunƙasa harkan wato malamai a samu malamai isassu makarantu da kuma kayayyakin aiki
ana ta approach wannan problems din ta bangare kala-kala akwai initiative da suka yi launch into government as governor da team din sa na neman masu bautar kasa NYSC su zo su taimaka su zo a basu muhalli mai kyau a ƙara musu albashinsu su sa musu ƙara human capacity wurin koyar da yara akwai plans inda suke da shi na teachers empowerment and improvement welfare din su suna da robust plan na gani muna musu support the agenda and mu ma kuma execute our own agenda
jihar Sokoto tana da kuma baya ga harkan wato ilimi ya ƴa mata menene gwamnatin nan kai me ya kudurin wannan gwamnati domin a samu cigaban ƴaƴan mata zuwa makaranta please let's talk
ba jihar Sokoto kaɗai ba bangaren ilimi mata nationwide daga matan shugaban kasar mu har matan gwamnoni har gwamnonin kansu local government chairman women leaders iyaye kowa na wannan kukan ba kuma specifically na mata kaɗai bane akwai almajiranci su ma mazan da almajirai mata da kuma mata su ma so akwai robust education plan both a Sokoto and nationwide wasu Sokoto state za ta tap into the federal government wasu kuma za su yi shi on project basis wasu humanitarian wasu kuma za su yi shi on government platforms government agenda so akwai a lot of plans for not just girl child education but children empowerment and girls empowerment men empowerment youth empowerment vulnerable and old
Maryam Ato Muhammad murya Amurka daga birnin Kebbi Nigeria
da wuya auna ci gaban ilimin yara ko dalibai muddin ba za su iya karatu da rubutu ba wannan yana daga cikin dalilai da aka kirkiro da wannan shiri domin taimakawa ci gaban ilimi musamman a arewacin Najeriya wakilin sashen Hausa Iliya Kure ya gwada wasu yara kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da ya aika mana
countries in the world in science and maths design their education from the bottom up today Asian countries like Singapore South Korea Japan, Hong Kong, China, and European countries like Finland, the Netherlands, Switzerland.
Kina makaranta? Ya sunanki?
Zainab.
Zainab. ajin ki nawa?
Biyar.
Biyar? Kin yi karatu? Karanta mun wannan.
M O T O R C R.
Wannan fa?
Wannan? R.
Wannan Y ne?
Y C L E.
To shi ne me kenan? Idan rufe wannan an bar wannan M O T O R shi mene ya ke kiran shi? Moto. Ana kiran shi moto. Ko? Wannan shi ne motorcycle ko? Da sunanka?
My name is Lawyer.
Kana ji nawa? Kuna hutu ne yanzu? Me da me kuke koya a makaranta?
Ana mana mathematics, ana mana English, ana mana English language.
To me za ka yi koya min a cikin da ka koya muku a makaranta?
Daga A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, O, V, Q, U, R, S, W, S, Y, Z.
Ka iya karatu? Yanzu da na baka wani sashi ka karanta, za ka yi karantawa?
Wanya dai kada.
Ka me wannan a rubuce wannan? Ka yi spelling din shi waje? Ba ka yi spelling din shi ba? Me yasa?
Ba a koya mana.
A ma'ajin ka nawa?
Uku.
A wata hira a kwanan baya da Mr. Shayin Ayuba, jagoran wata kungiya mai suna Initiative for Better Literacy in Northern Nigeria, malamin ya bada wasu dabaru na inganta koyar da karatu ga yara, inda ya ce,
ka san shi yaro kamar yadda aka ce, shi yaro yana da sense na kama abu guda shida a kwakwalwar shi fiye da babban mutum, kuma shi yaro yana da hakurin koya abu a ɗan kankanin lokaci. Da zaran ya samu malami mai kyau wanda zai koya mishi. Akwai abin da muke ce da shi karatu daga dama zuwa hagu, da karatu daga hagu zuwa dama, kamar yadda ake a Arabic. To da zaran shi yaro yana kokari ya koya karatu, farko abu na farko da ya kamata a koya masa shine yadda za a yi a koya masa karatu daga hagu zuwa dama. Yakan dan bada dan wahala, akwai dan wahala a ciki, amma dai za a sa shi ne ya yi so da ya kama da wuri. Da zaran an yi wannan, sai a ce masa ya dan yi kokari ya dan karanta, da in shi yaron ya dan iya karatu kaɗan kenan. Amma idan bai iya karatu ba, akwai abin da ake ce da shi word puzzle. Mukan gan su a cikin jaridanmu sosai. Shi wannan word puzzle din kalmomi ne sun yawa a ciki, an rubuta su a cikin kalmomin A, B, C, D ga sunan har Z da su kalmominsa a gefe haka. Sai a sa yaron ya yi kokari ya hada wayannan kalmomin da suna nan a cikin wayannan word puzzle din. Da zaran yaron ya yi kokari ya hada, sai a making sentence da wayannan kalmomin da ya hada. Sai shi malamin zai pronouncing wayannan sentence, shi wannan sentence da ya riga ya rubuta, sai karanta, sai a ba ma yaron, shi yaron ya karanta. Yaron zai karanta, in bai iya ba, sai a ce mishi karanta daga dama zuwa hagu, daga hagu zuwa dama, har sau uku ko sau hudu. A zarin haka, yanda yaron yana karanta, yana tafiya, yana karanta, yana dawa, yana gane kalmomin nan, wayannan kalmomin daya bayan daya, daya bayan daya, daya bayan daya. Da an kare, sai a sa shi yaron a kawo mishi ko jarida ya karanta. Amma kamun a bashi jaridan nan ya karanta, akwai wasu kalmomi masu nauyi, masu muhimmanci, wanda an san shi yaron nan zai masa wuya ya pronouncing nashi ko ya bada kalmansa a cikin jarida. Sai a rubuta shi a takarda daban, sai a ba ma yaron nan takarda ya karanta. Da zara an bashi jaridan nan ya karanta, in ya karanta ya kai daidai wannan kalman da zai bashi wahala, sai a komar da shi kuma ya sake karanta daga farko, domin shi yaron da zaran ya kai wajen zai dan samu dan tsoro kadan, zai so ya pronouncing words din, amma zai gan kaman in bai pronouncing daidai ba shi malamin da yake koyar masa ko zai mare shi, sai tsoro ya dan kama shi, sai a ce mishi ya koma daga baya.
Wannan na nuni da cewa akwai bukatar haɗin gwiwa tsakanin gwamnatoci da ƙungiyoyi masu zaman kansu, har ma da iyaye, wajen ganin inda za a taimaka ma yara wajen ƙoƙarin iya karatu. Iliya Kure, muryar Amurka daga Kaduna, Najeriya.
Shugaban makarantar sakandare ta kimiyya da fasaha ta tarayya da ke dayi a jihar Katsina Alhaji Isa Yusuf Funtuwa ya yi magana kan muhimmancin koya yara a cikin harshen da suke amfani da shi bayan haihuwa, kamar yadda bincike a wasu ƙasashe da suka ci gaba ya nuna. Alhaji Yusuf yana magana ne kan wani matakin wanda yake kunshi cikin wani sabon tsarin ilimi da aka fara amfani da shi, kamar yadda ya bayani ga Zaraddin Sani a tattaunawa da suka yi kan wannan batu.
Literacy da numeracy ba yau aka fara shi ba. An fara shi ne tun hijira 1953, Majalisar Ɗinkin Duniya ta gano cewa harshen uwa yana da muhimmanci. Saboda haka ta kira ga ƙasashen duniya su ci gaba da amfani da harshen uwa wajen koyarwa a primary school. Kuma ta ƙara jaddada wannan kira ɗin a cikin shekara ta 2008. Amma mu nan ƙasar ta Najeriya ma a cikin abubuwan da aka yadda da su, an yadda da cewa yana cikin policy ɗin kuma ƙasarmu a koyar da yara ɗan aji ɗaya har zuwa aji uku da harshen uwa. Harshen uwa shi ne a nan wurin yaran da ya fi amsuwa, ya fi girma a wurin da aka haifi yaro.
To, kana ga wannan tsari, kana ga zai samu karɓuwa musamman yankinmu na Arewa. Kuma wannan tsari idan ya samu karɓuwa a wannan yanki, kana ga akwai tasirin da zai yi kuwa ga su waɗannan yara ƴan makarantun aji ɗaya da biyu da uku na makarantar primary?
Ai, shi dama wannan tsari ya riga ya ansu tun ga ita gwamnatin tarayya, saboda ta yarda cewa harshen uwa yana da muhimmanci a ci gaba da koyar da yara daga aji ɗaya har zuwa aji uku da yaran da suke da yaran da ya fi ƙarfi a wannan wuri. Kamar misali a Arewa ya zanto Hausa, haka daga ɓangaren yamma za a iya koyar da yaran nan da kuma Yarabanci, haka daga ɓangaren Ibo su ma a koyar da su daga Ibo. Babban muhimmancin shi koyar da yaro da yaran shi shi ne domin an ce kyawun dara kasawa. Abinda ake bukata shi ne yaro a koya mishi ya fahimta. To, ya fi saurin fahimta duk abinda za a koya mishi.
Nan matsayinka na masani a harkokin ilimi, ta kake ganin za a fara wannan shiri na koya ma yara da harshen uwa?
Shi dama ba farawa za a yi ba, dama yana a nan, jaddadawa za a yi. Shi ne idan aka zo za a koya musu kamar lissafi, kamar kimiyya, kamar duka wani abubuwa da zai ke bukata koyarwa da fahimta, shi ne a koya musu da yaran da yake yaran uwa. Abinda kawai za a dan samu a dan rika yi, ana dan mix a cikin shi, ana dan harhadawa a cikin shi, shi ne in aka zo da koya musu Turanci, shi Turanci za a rika koya musu, da Turanci za a rika amfani da waɗansu abubuwa da ake kiran su apparatus, kayayyakin koyarwa. Amma shi ma in aka zo za a rika fassara musu wani abin da kuma Hausa da yaran su.
Baka ganin Turanci ya riga ya tasiri a harkokin koyarwarmu?
Shi Turanci ya yi tasiri ne a inda dama aka yarda da amfani da shi. Amma daga shekara ɗaya ta farko har zuwa shekara uku ta farko na yaro da yake koya kowane abin yake koyo da shi a makarantu an so ne a rika mashi da yaran da ya taso da shi yafi saurin fahimta yaro background ne ana sa mashi background ne wato ana kafa mashi dan ba a nan wurin so idan ya riga ya fahimta ya taso da fahimta ya kuma fahimci duk abin da ake yi ko an zo aka canza mishi daga turanci daga aji na hudu kenan a primary to an ana mixing din shi ana dan sirkawa da turanci zaka ga yana ganewa saboda tun farko ya gane abin da aka yi mishi na baya domin shi koyarwa ba a yin koyarwa sai ana fara koyarwa ne da abin da yaro ya sani har a kai ga abin da bai sani ba to wannan background din da aka bashi na farko ya san abubuwa misali ya san lissafi ya san sunannakin abubuwan duk da ake magana da su ko an zo ana mishi magana da wani yare wato ko turanci zaka ga ya san dai wannan abin shi ake magana
ko akwai misalin kasashen da zaka bamu kuma abubuwan su na koyar da koyarwa suna samun ci gaba
yanzu in ka dauka China ba wanda ya kai ta ci gaba yanzu da sauri kamar ta a yanzu a ka duniya to saboda suna amfani da yaran su ne haka Japan su ma dan suna amfani da yaran su ne haka Germany su ma dan suna amfani da yaran su ne ko Ingila kanta dan tana amfani da yaran ta ne so idan da mu ma kasashen mu na Afrika muna amfani da yaran mu ne da ba karamin ci gaba zamu yi ba duk abin da aka yi maka da yaran da kake ji shine yake taimaka maka wajen ka fahimci abin kuma haka kirkiro abin kuma in ana koyarwa a rika koyarwa kuma kana ganewa kana bi ya kawo dangantaka mai ƙarfi tsakanin malami da kuma ɗalibi saboda abin da ake yi yana fahimta kuma yana bin malami suna tafiya sau da kafa
ba wala kan kace a yan musalmar ilimi Allah ilimi ku dani ya ce cire ni ba wani mai ilimi da sana'a da fahimta kowa da wanda Allah nan ya mai mun safiya ta yi wadan suna aikin gona wadan suna ofis wadan su karatu wadan su kan waka sun kai haka nan Allah ya su kun kun asalin gidan su kan icce ne ni asalin gidan su bai fitara hi ba ni dai baban gida
Mazaro da aka Allah ka mu karshen shirin na gari na kowa a makon nan sai kuma mako na gaba da yardan Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da Chubahiro Diodone wanda ya daidaita sautin shirin. A nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe.
Kahin mu karkare ga takaitattun labaran duniya.
Tomar la shugaban Amurka Barack Obama shida sakataren majalisar dinkin duniya Ban Ki-moon da sauran manyan jami'an gwamnati sun jagoranci addu'o'i jiya Asabar ga marigayi Muhammad Ali. Muhammad Ali dai fitaccen dan wasan dambe ne mai rajin kare haƙƙin bil'adama kana mai taimakawa al'umma kafin rasuwarsa yayi fama da cutar da ke da nasaba da numfashi. Ya dare su ne a ranar Juma'a yana dan shekaru 74 da haihuwa. Musulmai a duk fadin duniya suna shirin kama azumin watan Ramadan wanda ake sa ran farawa yammacin yau Lahadi ko kuma gobe Litini ko sassan duniya ko Jibi ko Talata. Wannan ya dogara da lokacin kasar da kuma ganin wata a wannan yanki na duniya. Ana sa ran musulmi su kwashe tsawon wata guda suna gudanar da wannan ibada wanda waɗanda ke hana masu cin abinci sha ko kuma jima'i a lokacin wannan azumi. An fi son sautari mai azumi ya yawaita karatun Alkur'ani mai tsarki tare da kusantan Allah ta hanyar aikata ayyukan ibada daban-daban. Sai dai kuma sautari yanayin wuri shine mizan da musulman ke amfani da shi wajen kiyayewa da wasu sharuɗan wannan ibada. Misali a ƙasashen da suke ba su ganin rana akai-akai an buƙaci ire-iren waɗannan ƙasashen su yi amfani da lokacin birnin Makka. Mai magana da cibiyar addinin Islama da ke jihar North Carolina Ustaz Jibril ya ce azumi a nan Amurka ya sha bamban da sauran ƙasashe da suke da yawan musulmai. Ya ce a nan Amurka da yake musulmai ba su da yawa wannan lokaci ne da yake baiwa musulmai damar ganawa da junansu akai-akai domin karatun tafsiri a masallatai kamar yadda ake yi a wasu sassan duniya daban-daban.